التحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjidud Da'wati wal Irshad a wannan anguwar ta Cité Dipté a nan birnin Niamey, inda muke gabatar da karatun littafin mu na Umdatul Ahkam a kowace rana ta Juma'a. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai, sannan kuma ya ba mu iko aiki da abin da muke karantawa. Kafin mu ci gaba, akwai wani neman taimako da wani dan uwa ya turo daga Damagaran. Ya kira yake cewa yana fama da wani ciwo ne wanda ya kai ga a yanzu har sai an yi masa tiyata, ma'ana sai an yi masa hoshi, sai an masa aiki. Yace to ko da yaji labarin hankalinsa ya tashi har ya kasance in yana zaune shi kadai sai ya je yana makarkata. Yace hankalinsa ya yi matukar tashi, malam wace shawara ce za a basa don ganin ya samu me yake da suna sauki na wannan damuwar da yake fama da ita. Wannan shine kenan. Yace yana roƙon ƴan uwa gaba ɗaya da a taya shi da addu'a akan Allah ya sa a yi aikin lahiya, a ƙare lahiya. Da ya kira na mishi nasiha, sai dai alƙawalin da na masa nace insha Allah kamar yadda ka nema zan gaya ma ƴan uwa da su taya ka da addu'a. Kenan, ina fatan za a yi masa sadaka ta taya shi da addu'a. Muna fatan Allah ya sa a yi aiki lahira, a ƙare lahiya. Abinda dai zai sa a cikin kansa akan cewa shine kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana, babu abin da isa ya same mu in ba abin da Allah ya kaddara muna ba. Kuma a koda yaushe jarabtawa ta same ka, ka sa a cikin kanka akan cewa alkhairi ne, Allah yana son ka, shi yasa yake jarabta ka. A hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi yana jarabta sa. Ya kiya ne din kundi ba can wajen abin gatin a daga wancan ne, to a cire a sa cikin a shine ya samu matsala. Zo cire wangakin, cire friskin sai ka sa wancan.
Jayyid, kenan idan ba a manta ba, a yau za mu tashi a hadisi na nawa ne? Har yanzu dai muna a cikin kitabul itiko, kitabul jihad, littafi mai bayani akan jihadi. A cikin sa mun yi hadisai masu yawa, idan ba a manta ba, a yau za mu tashi hadisi na, ina tsammani hadisi na Abdullah bin Umar, ko hadisi na Abdullah bin Umar. Jayyid, kenan malai yake cewa an Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, an karbo daga Abdullah dan Umar, yardar Allah ta kara tabbata a gare su shi da mahaifinsa, yace anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, an karbo daga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, yace idza jama'a Allahu azza wa jalla al-awwalina wal akharina, idan Allah madaukakin sarki ya hada mutanen farko da mutanen karshe, yurfa'u likulli ghadirin liwa'un, za a daga ma kowanne mayaudari tuta, fa yuqalu sai a ce hadhihi ghadratu fulan, wannan shine yaudarar da wani yayi bin fulan dan wani. Wannan hadisi mun yi bayani sa, ko ma'ana dai wannan hadisin tsoratarwa ne akan yaudara. Mayaudari a ranar tashi alkiyama za a daga masa tuta a ce gashi mayaudari, a tona masa asiri a gaban jama'a, yawma tubla sarair kenan. Allah ya muna rahama. Hadisi na gaba shine an Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma anna imra'atan, lallai wata mata, wujidat fi ba'd magazin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam maqtulatan, an same ta a wani sashi daga cikin yaƙuƙan da manzon Allah yayi, maqtulatan, akashi, an kashe ta a cikin yaƙin. Fa ankara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qatl an-nisa, sai manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa yayi inkarin kisan mata. Wannan hadisin yana bayani ne akan abubuwan da suka ba sa halatta ayi a cikin yaƙi, ma'ana akwai wasu abubuwa wanda a cikin yaƙi ko da a cikin jihadi ne baya halatta ayi su.
daga cikin wannan abubuwan shine ba a kashe mata kun ga anan manzon Allah ya ga an kashe mace sai rayuwarsa ta face yace daga yau kada a sake kashe yara da mata a cikin yaki a wajen jihadi wannan sai yake nuna mana me yake nuna mana tausayi na musulunci yake nuna mana ashe musulunci wai da ya halatta jihadi ba gurinsa bane kawai azub da jini a'a gurinsa shine a kare cutawar da kafirai za su yi ma musulmi gurinsa shine me gurinsa shine duk wani ta'addanci da kafirai za su iya kawo ma musulmi a kare su daga wannan kin kenan shi yasa manzon Allah ya hana kashe mata a cikin wannan hadisin da yara bayan wannan kuma yana daga cikin abun da aka hana a cikin jihadi ba a kashe tsohi latizawa su ma ba a kashe su bayan wannan kuma ba a zubda ginoni ma'ana ba a roshe gidaje bayan wannan sannan ba a roshe wajen ibadar mutane bayan wannan itacen garin da aka isko ba a roshe su kai idan kuka lura a cikin jihadi a wajen jihadi a musulunci idan ana yaki wanda ake kashewa shine wanda ya kawo farmaki amma wanda yake babu ruwan shi da yakin yana zaman ne shi a gidan shi ko kuma a wajen ibadar shi ba a taba shi amma idan muka lura a wannan zamanin fa muna a lokaci wanda ake cewa lokaci na droit humain ko kuma lokaci na mi ko kuma lokaci na demokarasiya amma kuma zaka gani suna kunhwar bakin suna kare haƙƙin dan adam alhali su masu kunhwar bakin su ne ke mi su ne ke take haƙƙin wannan duk wanda kaga suna yaki a wannan zamanin na kasar Amurka da irin kasar su Faransa da abin da ya kama da haka za a turo bomb idan aka turo ta a gari guda ko kuma a gida guda ko kuma a bene guda za ta roshe gidan ta kashe duk wani abin da yake a cikin gidan hatta da ɗan yara kanana da jarirai ashe wannan sunna muka cewa abin da suke ikirari na kare haƙƙin dan adam ƙarya ce ba gaskiya bane abin da kuma suke sukar musulunci da shi na cewa addini ya ta'addanci ƙarya ce ba gaskiya bane tun daga shi ya hana akashi mata alhali su suna kashe su ya hana akashi yara alhali su ma suna kashe su ya hana a roshe gidaje su kuma alhali suna roshe gidajen aha a hadisi na gaba kina a take cewa wannan hadisin na muna yaki jihadi ana yin sa ne kawai ga waɗanda suka kawo farmaki waɗanda ba su a cikin jihadin ko mi ka hurcin su ba za a kashe su ba hadisi na gaba shine an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma an karbo daga Umar ibn al-Khattab yadar Allah ta kara tabbata a gare shi su biyu shi da ma'aifinsa qala yace kanat amwalu bani an-nadir dukiyar banun nadir ma'ana jama'a ne da suke daga cikin jama'a na yahudawa dukiyar banin nadir ta kasance mimma afa Allahu ala rasulihi daga cikin abunda Allah yayi ganimar sa ga manzonsa mimma lam yujiful muslimina alaihi bi khair na daga cikin ganimar da musulmai busu hau doguna suka yi gudu zuwa wajen ta ba wala rikabin ko kuma wani abun hawa wa kanat li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama khalisatan kuma wannan dukiyar da aka samu ta banin nadir ta kasance a an tsallake a an Anas bin Malik yawa aha jazakumullahu khaira yawa kinan na tsallake Malik yake cewa an Anas bin Malik daga Anas dan Malik radiyallahu anhu yardar Allah ta kara tabbata a gare sa anna Abdurrahman bin Auf lallai Abdurrahman dan Auf wa Zubair ibn al-Awwam da kuma Zubair bin al-Awwam shakaya al-qamla ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sun kai koki naqiya a wajen manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa fi ghazatin lahumā a cikin wani yaki da suka je farakhasa lahumā fi qamīsil harīr sai manzon Allah ya musu saukin su sanya riga ta hariri fara'aituhu 'alayhima sai na gansu sai na ga wannan rigar a jikin su wannan hadisin Anas dan Malik nake bada labari akan cewa a ɗaya daga cikin yakukan da aka je akwai Abdurrahman bin Auf da Zubair bin al-Awwam qiya ta sha musu kai idan kuma aka ce qiya a zamanin su qiya tana da tasiri sosai musamman lokaci ne wanda yake babu ruwa isashi kuma sannan ana a cikin balaguro ne kuma sannan larabawa suna da gashi mai yawa to ita kuma qiya tana da danmi inda gashi yake mai yawa kuma idan ana tahiyya dole sai an gamu da kura da abin da ya kama da haka to wannan shi ke jawo qiya shi sa a lokacin su qiya take da take ta'addanci sosai to kiyaye ce tai musu yawa sosai har tana bin jikin su to shine sai suka kai manzo Allah koke sai manzo Allah ya ba su damar su sa riga ta harir inda a darasin da ya gabata mun gani akan cewa yana daga cikin kayan da baya halatta namiji ya sa shine kaya na harir ko kaya na suwa to amma anan sai manzo Allah ya halatta musu shi wannan hadisi babban dalili ne na kaida da malumai suke cewa la muharrama ma'a ad-darura la muharrama ma'a ad-darura idan da larura to babu haramu ko kuma a wata ibara ad-daruratu tubihu al-mahzurat an gane da ke ko sai da inda matsalar take da yawa daga cikin jama'a ba su san me ake ce ma larura ba wani zai shirga ƙarya ya ce larura ta saye ƙarya wani zai yi danhara ya ce larura ta shaye danhara wani zai bada cin hanci ya ce larura ta saye cin hanci to me ake ce ma larura wannan wani darasi ne mai zaman kansa an gane da ke ko jayyid a takeice abin da ake ce ma larura shine dukkanin abin da zai iya jawo dai daga cikin abubuwa guda biyar ya samu matsala shine imma addinin mutum ya kasance abin nan in baka yi shi ba addinin ka zai samu matsala kuma alhali abin nan an hana sa in ba ku misali ko misali a me yake da suna a masallaci ne aka liki aka ce ba wanda zai shiga sai ya bada cin hanci misali in ma tana yiwa an gane da ke ko jayyid to a wannan lokacin zaka bada ko zaka bada ba a zaka bada ko to kun gani larura ta saka ne ka bada cin hanci akwai misalai da wanda misali akwai misali wanda hikiya wanda ba ni istihbarin misalan a jayyid na gaba shine abin da zai iya kawo ga salwantar rayuwa babban misali shi kuma anan shine Ammar bin Yasir lokacin da kafirai suka tare sa mushrikai na Makka suka kashe uwar shi da uban shi a gaban shi suka ce kai ma idan baka fadi abin da muke so ka fada ba za mu sheka ka lahira zaka bi su me kuke so in fada muna so ka ci mutuncin manzon Allah ka zagi manzon Allah a gaban mu haka Ammar dan ya tsinatar da rayuwar sa ya zagi manzon Allah lokacin da yazo a wajen manzon Allah yana kuka manzon Allah ya ce lahiya kake kuka yace ya manzon Allah sun kashe ma'aifina sun kashe ma'aifiyata sai yace ya manzon Allah ni ba wannan ya dame ni ba sun tilasta ni har sai da na fadi mummunan magana akan ka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da ka fadi wannan me kake shi yace babu lokacin da naji ina son ka kamar wannan lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko gobe suka tare ka ka zage ni zagin da yayi laihi ne ko ba laihi ba laihi ne ko amma aka halatta masa shi dan saboda me hifzan libada hifzan linnafs dan saboda ya kare rayuwar shi daga ina daga mutuwa an gane da ke ko wannan shine kenan na biyu yana daga cikin larura abunda zai iya jawo salwantar hankalin mutun ya salwanta to misali a ce akwai wani abu wanda yake haramun ne kai sa to idan kun baka yi sa ba za ka iya karasa hankalinka kawon misali shi ma za a iya cewa misali kahore ne za su tare kasu ce idan baka yi kaza ba za su haukatar da kai kuma ka tabbata da cewa suna iya su haukatar da kai idan suka yi maka wata illa a kai to a wannan lokacin za ka yi me za ka yi wannan abin da yake haramun ne dan me dan ka tseratar da hankalinka misali ne abu na biyar daga cikin abin da ake ce ma larura shine abin da zai iya jawo salwantar dukiya babban misali ga HDN mutum ne a duk wata uku ana bashi burs ina ba da misali wannan ne domin abin ya shahe ne yanzu haka kudi na sun dallahe an gane da ke ko kuma yanzu haka ni ma ina bidar in ma a ce in ba da cin hanci a shirye nake dan saboda haƙi na ne amma an hana mini kuma kudade masu yawa burs ne na nawa yake suna na master and master bai duka ban samu ba to su ne kenan kun ga a wannan lokacin ya halatta in ba da cin hanci an ce idan mutum ya ba da cin hanci zai iya samu idan bai ba da ba zai iya rasa tunda lokacin har ya wuce to kun ga a wannan lokacin ya halatta ka ba da cin hanci dan me dan ka kwato dukiyarka hifzan lil mal an gane da ke ko misali na karshe shine abu na biyar daga cikin abun da suke sa ake sifantawa nan larura shine abun da zai iya jawo salwantar mutunci idan aka ce mutunci ana nufin abin da zai iya jawo salwantar iyalinka ko abin da zai iya jawo me yake da suna a hwadawa a cikin zina ko abin da ya kama da haka babban misali shine barawo ne zai zo a gidanka ya ce ko ka bari yayi zina da matarka ko kuma ya kashe ka a wannan lokacin na harko idan ka ci kayar da ya kashe ka ya halatta mutun ya sa kanshi a cikin halaka bai halatta ba ko wala tulqu bi aidikum ila tahluka bai halatta ba mutun ya kai kanshi inda za a kashe shi an ga yadda ke ko to sai kuma gashi idan kuma ka bari za a yi me za a keta mutuncin iyalinka to a wannan lokacin sai ka jeho kanka a cikin halakar dammi dan saboda ka tseratar da mutuncin iyalinka an gani da kyau wannan duka misali ne a takeice abinda ake ce malarura shine mutun ya aikata wani abu wanda yake bai halatta a gare sa ba dan kare ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyar addini menene rayuwa da mi kuma al'aql ko sannan almi almal sannan al'ir misali yanzu turawa suna so su kawo mana hari yaki da turawa akwai hadari ko babu hadari babban misali ne na jefa kai a cikin halaka don mun tabbatar da cewa makaman da ke gare su sun himi sun hi wanda ke gare mu amma kuma zamu fada larurar mutum mu shiga a cikin bala'in dan saboda mu kare mutuncin mu na harko mu kare me yake da suna dukiyar mu idan ma ba a kazanci addini ba in wani addinin bai sha mishi ba to ko dukiyar ka zaka kare ko iyalin ka zaka kare mutuncin ka zaka kare shi ma wannan menene shi ma wannan yana daga cikin abin da zai saka fada a cikin wani abin da yake lahi ma'ana na sabon Allah ma'ana ya kasance larura ce a gare ka Allah ya ganar da mu a takaice dai wannan hadisin yana mana idan kuna a fagen yaki kinan wani abu wanda yake haramun ne a yi sa ya kama ku dole sai kun yi in buku ba za a iya a samu matsala to ya halatta ku yi an gane da ke ko babban misali kuna cikin yaki babu abinci sai mushe kinan sai ku ci mushen dan saboda larura ce hadisi na gaba an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu an karbo daga Umar ibn al-Khattab yardar Allah ta kara tabbata a gare sa yace kanat amwalu bani an-Nadir dukiyar mutanen bani an-Nadir ta kasance mimma afa Allahu ala rasuli daga cikin abinda Allah yayi ganimar sa ga manzonsa mimma lam yujifu al-muslimina alayhi bi khailin daga cikin ganimar da musulmai busi gudu ba shine yujif ma'ana lam yusri'u busi gudu ba a me yake da suna akan doki wala rikabin ko kuma akan wani abun hawa suka je a wajen dukiyar suka je a wajen yakin wa kanat li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam khalisan kuma ta kasance ta manzon Allah ce shi kadai ma'ana wannan dukiyar da aka samu a wajen yakin bani nadir ta kasance ta manzon Allah ce shi kadai فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقه اهله سي منزون الله يكسنتي ينا كيبانتي تيروا تا ايالنسا سنه تيروا تا شيكارا غودا ابينچين شيكارا غودا سي منزون الله يهودا ثم يجعل ما بقي في القرى سنن سي يسانيا ابون دي ساورا ا cikin القرى القرى سوني الخيول ا cikin دوكونا معنا سي اسو دوكونا دا ساوران وندا زا اتانا داوا والسلاح da kuma kayan yaki uddatan fi sabilillahi azza wa jalla dan saboda me yake da suna shiri akan hanyar Allah madaukakin sarki ma'ana dan saboda shirin ko ta kwana wannan hadisi akwai fa'idodi masu yawa a ciki da farko dai wannan hadisi yana bayani ɗaya daga cikin nau'in ganima da ake cewa alfai an gane da kyau ko me ake cewa fai'i shine ganimar da za a samu ba tare da an yi yaki ba an zo a wajen yaki kafare sai suka ji tsoro suka gudu to duk abin da suka bari ya zama to fai'i to shi wannan hukuncin sa shine manzon Allah shi ke da dama yanda yake so yi a ciki an gane da kyau ko shine ana aka ce da aka samu wannan fai'in sai aka mi sai manzon Allah ya raba shi yanda yake so a asalin wannan Banu Nadir wata kabila ce daga cikin kabilu na Yahudawa wanda suke zamna a kusa da garin Madina lokacin da manzon Allah ya zo ya isko su ya yi sulhu da su akan cewa shi ba zai yake su ba su ma ba za su yake shi ba sannan kuma ba za su taimaka ma wani yake su ba ya yake manzon Allah ba to haka akai wannan sharadin to kun san Yahudawa da yaudara wata rana manzon Allah ya je neman wani abu a wajen su ana zamne ana hira manzon Allah ya je tare da sahabban sa to dama suna da ganuwa an san ganuwa ko kun san a can da kowanne gari ana kewaye shi da katanga ta musamman to suna da ganuwa manzo Allah ya shige zamna suna cikin hira sai sahabbai su ga manzo Allah ya tsumul ya tashi yace ma wasu daga cikin sahabbai su rakko shi yana so ya kiwaya bayan gari ya biya bukatar sa sauran suna zamne sai manzo Allah ya huta. Manzo Allah na huta sai ya ce ma wanda suke kewaye da shi, ya ce musu an mini wahayi ne akan cewa wannan Yahudawan suna niyyar su kashe ni. Ashe yanda aka yi ana cikin hira, sai suka kulla baki da wani, suka ce ya je ya hau can saman ƙololuwar gina, dama suna ƙarƙashin gina, ya sauko wa manzo Allah wani katon dutse da yake akan wannan ginar, kenan su kare da manzo Allah ya mutu. Idan sun kashe manzo Allah sauran sahabban sai ami, sai su ma a sheka su lahira, kenan an kare da mi da tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To suna niyyar wannan ne, sai Allah madaukakin sarki ya manzo Allah wahayi akan cewa za a kashe shi. Manzo Allah sai ya tashi, can an jima wannan sahabban su ga manzo Allah bai kuma ba, sai suka tashi suka tai, suna taya shi suka isko manzo Allah a waje. Manzo Allah ya ce musu ai ga abin da yi, ga abin da aka yi, sun saba alƙawari kenan za mu yaƙe su. Sai manzo Allah ya je shiri, ya zo aka kewaye su. Da suka je manzo Allah na zuwa shine sai suka rihe ganuwa, ganuwar tana da tsawo ba iya a tsallaka. To sai aka kewaye su, aka kewaye su, sai da yake da suna yunwa ta kai musu kusan kwana 6 ne dai suka yi, ba a cewa ma yunwa ce ta kai musu domin suna da abinci isasshe. To abinda Allah ya musu shine sai Allah ya jefa musu tsoro da makarkata, suka ji kawai tsoro, suna tam tsoro, suna makarkata a cikin gidajen nasu. Dannan sai suka nemi sulhu akan a kyale su za su yi ta su bar garin. Haka manzon Allah ya ce to ya yarda. Sun fara tattara kaya, sai aka ce ba komai za ku tahiyya da shi ba, sai abinda hannayenku za ku za su iya dauka, duk abinda ku yake a sauran wurin za ku bar shi. Haka suka tai, kamin su tai akan hanya Allah ya ta halaka su kadan ne suka isa a wasu wurare. An gane da cewa wannan sune kenan Yahudawa, kenan ganimar da aka samu a wajen wannan yakin, tunda ba a gwabza yaki ba, to ta zaman to fai'i. Shi kuma fai'i sharadin sa shine manzon Allah shike da yanda yake so yi a ciki. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walil rasuli walidil qurba, har zuwa abin da ya haka ya zuwa gaba. An gane da kyau ko, wannan shine kenan insha Allah. Aha, jayyid. Sai hadisi na gaba. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, an karbo daga Abdullah dan Umar kadar Allah ta kara tabbata a gare shi, shi da ma'aifinsa, yace qala, yace ajran nabiy sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya tsiratar da, ma'ana ya sa tsiraruniya, ma dummira min alkhayr, daga cikin dokunan da aka taskance shine ma dummira. Akwai dokuna da ake taskancewa su ba su ci da su kawai ake yi, sai lokacin yaki sannan su je yaki su komo. Shine manzon Allah ya sa tsiraruniya a tsakanin dokunan da aka taskance, min alhafiya, ya sanya su daga hafiya ila thaniyatil wada, zuwa thaniyatil wada, sunan wuri ne, ma'ana daga wanga wuri zuwa wuri kaza. Wa ajra ma lam yudammar, sai ya sa tsiraruniya a tsakanin dokunan da ba a taskance ba, ma'ana su dokuna ne na mutanen gari, min athaniya ila masjid bani ruzaiq, daga athaniya zuwa masallacin bani ruzaiq, ma'ana daga wuri kaza zuwa wuri kaza. Qala ibn Umar, ibn Umar yace wa kuntu fi man ajra, kuma na kasance daga cikin wa'anda suka yi wannan tsiraruniyar. Qala Sufyan, Sufyan yake cewa min alhafiya ila thaniyatil wada, daga hafiya zuwa thaniyatil wada, khamsatu amyalin aw sita, ya kai mil guda 6, guda 5 zuwa 6. Mil wani me yake da suna, abu ne da suke kilgo da shi na tsawon wuri, ko mu a wannan lokaci ana cewa kilometer ko jayi. Malamai suke cewa mil guda yana yin kilometer 1.6 kilometer, an gane ko, 1.6 kilometer yake yi kowanne mil guda. Kenan idan muka doka mil guda 6 anan ne, yana yin kilometer nawa? Yana kusan 10 ko, yana kusan 10 kenan. Kenan an tsiranta su kilometer 10 rako dokunan da aka taskance, wanda su dama aikin su jihadi kawai. Yace wa min saniyatil wada ila masjid bani ruzaiq, daga saniyatul wada zuwa masjid bani ruzaiq milun, shi kun mil guda ne. Kenan su sai aka tsiranta su kusan 10 kilometer ko, kenan su wancan dama aikin su shine zuwa yaki. So su kuma wannan na mutane ne, suna ayyuka ba ko da yaushe ake kula da su ba a wajen sa su gudu, shi yasa su sai aka sa su gudu a wuri wanda yake kusa da kusa. Manuhar wannan, kawo wannan hadisin a cikin wannan babin, dan ya nuna mun da cewa ne ana so musulmai su kasance a koda yaushe a cikin shiri. Me Allah yake cewa wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallah, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ako da yaushe ku kasance a cikin kimtsi, ma'ana ku zamanto a cikin shiri, ashe sayan makaman yaki koda ba a lokacin yaki ba abu ne wanda ya dace. An gane da kyau ko? Kenan ya nuna mana musulmai ashe yana daga cikin siffar su ako da shi suna shirin ko ta kwana. Sannan kuma har yanzu wannan hadisin yana nuna mana cewa yana daga cikin abubuwan da suka halatta wasannin da suka halatta shine a sa sukuwa tsakanin dokuna, amma wannan sukuwar take ita kasance caca. A wannan lokacin za ta kasance caca idan ya kasance mutane ne suka yi hada-hada. An gane da kyau ko? Ku da za ku yi sukuwar ku kuka hada, to wanda ya ci shi zai amshewa gaba ɗaya, wanda bai ci ba shikenan yayi asara. Idan aka yi wannan an yi ne an yi caca kaman kale-kale ko? Ko ba haka wani kale-kale ake yin ta? Caca ce kun gani. Jayyid, kenan da dai an samu ansa wanda za su yi suka sa kuɗi, wanda ya ci shi zai kwashe, wato wannan ta zama to caca. Amma idan ya kasance mutum guda ne zai sawa, ko misali shugaba ko sarki, misali mu can a wajenmu wajen Madawa suna yin wannan, sarki zai sa a yi abin ga wanda ya ci ga sakamako za a ba shi. Amma kuma duk da ana samun ta caca ana yi. An gane da kyau ko? Wannan dai yana namuna duk wani abu wanda ake da buƙatar shi a wajen yaƙi, to ana so a yi shirinsa. Domin dan me yasa aka sa su gudu? Dan saboda tahiyya yaƙin sai an yi gudu akan dokuna. Ya zo ma a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la sabaqa illa fi naslin aw khuffin, baya halatta a yi tsiran roniya, a sa wasu abubuwa su yi tsiran roniya in ba ta hanyar abubuwa kamar haka ba. Na farko shine wajen meke da suna halbi. An gane ko? Wajen halbi ya halatta a yi, a sa wannan jinga a tsakanin mahalba, a ce ku zo ku yi halbi, wanda ya samu wanda ya halbi abu kaza shi zai samu tukuici kaza. A wannan lokacin za a ce kuma halbi na bindiga ko? Kenan wannan shi ma duka ya halatta. Ko kuma halbi na kaushu, wannan shi ne kenan. Na biyu shine manzo Allah yake cewa sa dokuna tsiraroniya, shi ma wannan ya halatta. Na uku shine sa mai yake da suna raƙumma, su ma ana sa su yi gudu. To in ba wannan ba, duk wasu wasanni da za a yi na sa abubuwa kaza su yi tsiraroniya, duka wannan bai dace bai halatta ba. Yana ɗaya daga cikin allahu wallahu, wannan shine kenan. Aha, za mu zo a hadisi na gaba. Maliki cewa an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma, an karɓo daga Abdullahi dan Umar yadar Allah ta ƙara tabbata a gare sa, qala ya ce uridtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yawma uhud, an gittani, ma'ana an nuna ni a ranar yakin Uhud, wa anabnu 14 sana, ni kuma ina ɗan shekara 14. Falam yujizni fil muqatala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai halatta ni ba a wajen yaƙi, ma'ana bai ga cewa na isa yin yaƙi ba. Wa uridtu alaihi yawmal khandaq, sai aka gitta ni a gare sa a ranar yakin Khandaq, wa anabnu 15 sana, ina ɗan shekara 25. Fa ajazani, sai ya halatta ni akan in yi yaƙi. Wannan hadisin yana nuna muna shurutu al-mujahid, sharuɗan wanda zai yi jihadi. Kenan ba kowa bane ya tashi zai yi jihadi, akwai wanda akwai sharuɗa wanda sai mutum ya cika zai yi jihadi. Daga cikin sharuɗa, sharaɗi na farko shine al-islam, musulunci. Don haka kafiri ko mi san da yake ma musulmai, matukar bai musulunta ba za a je da shi na ba, ba za a je da shi a wajen yaki ba. An gane da kyau ko? Wannan shi ne kenan. A lokacin manzon Allah an yi wani mushriki da yake son manzon Allah, yake son musulmai amma bai musulunta ba, lokacin yaki ya shiryo shi ma zai tahiya, manzon Allah ya ce masa a'a, manzon Allah ya hana shi tahiya ya maida shi. Sharadi na biyu shine al-bulugh, balaga. An gane da kyau ko? To wannan shine abinda hadisin yake muna bayani. Kenan balaga sharadi daga cikin sharuɗa na jihadi, wanda bai balaga ba a zuwa da shi wajen jihadi. Balaga kuma mun sha bayanin alamunta, tana da alamomi guda biyu. Akwai me yake da suna alamu wanda suke na zahiri, sannan kuma akwai alamu wanda suke su kuma na kilogo. Alamu na zahiri shine gashi ya hito ma yaro ko mace, gashi na lallakuwa da na gaba, wannan su ne manya-manya ko, da kuma na geme da gashin baki duka yana shiga a ciki. Kenan wannan su ne, da kuma maholki. A nan dai shi abin da yake nuna mana hadisin daga cikin lokutan da yake nuna cewa mutum ya balaga shi ne idan ya kai shekara 15. Shekara 15 shi ne a malamai suke cewa shi ne lokaci na ƙarshe na balagar yaro. kenan yaro yake iya balaga kamin shekara 15 ta wace hanya idan aka ga alamu sun bayyana a gare shi misalin me yake da suna maholki tunda akwai wata riwaya ma da aka zo da aka kawo su ba ma shi kadai bane suna da yawa daga cikin su akwai ina tsamanin Abu Sa'id al-Khudri da kuma Anas bin Malik da waye da waye da aka kawo sai manzo Allah ya daga lallakuwar su wanda ya gani ya fara gashi sai a ce mishi to yaje ba amma tambayar shekaru to shi da aka daga aka ga ba aga komi ba shekara ka nawa 14 to kuma lokacin ka bai yi ba aka maida shi an gane da kyau ko yana ɗaya daga cikin sharuɗa na jihadi shine al-aqlu hankali kenan mahaukaci ba a tayar da shujin jihadi an gane da kyau ko jayyid na gaba shine al-hurriya ya kasance mutum ba bawa bane wanda yake bawa an yahi mishi jihadi na gaba shine az-zukuriyya ya kasance mazakuta ya kasance wanda sai ya ce jihadi namiji ne da haka mata su ba su yin jihadi kun ga a wajen jihadin ma an hana a kashe su shi yasa a hadisi ingantacce Aisha take cewa ya rasulullah alin nisa'i jihadun mata suna da jihadi sai manzo Allah ya ce na'am lahunna jihadun la qitala fi suna da jihadi wanda ba a gumurzo a cikin sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata al-hajj wal umra shine aikin haji da umra shine jihadin su dan me yasa aka ce jihadin su ne domin a wajen aikin haji da umra akwai mi akwai wahala shi ma a wajen jihadi akwai mi akwai wahala kinan mata idan akwai wani wuri da ake so sha wahala a cikin addini shine mi shine wajen me yake da suna wajen aikin haji da umra kawai jayyid han sai mu zo a hadisi na gaba abu mukari ba akwai sauran daga cikin sharuɗa shine as-salamatu minad darr ya kasance mutum da zai yi jihadi lahiyar shilau ya kasance ba gurgu bane ba makaho bane laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj babu akan makaho laihi idan bai shi yaki ba da gurgu da kuma mi da kuma maras lahiya amma nan ba an kore halaccin su je bane kuma an kore musu wajibci ne amma suna iya su je idan muka dauki misalin Abdurrahman bin Auf da muka wuce hadisin sa Abdurrahman bin Auf yana ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah idan aka dauki sahabbai wanda suka hijira daga Makka zuwa Madina shine wanda yake kowa kudi shine yake kowa kudi daga cikin sahabban manzo Allah shi yasa kamin ya rasu sai da yi alƙawarin dukiya mai yawa ga kowanne ɗaya daga cikin sahabban da suka halarta a yakin Badr yayi alƙawarin dukiya ga in ya mutu a ba matayen manzo Allah dukiya kaza kaza kuma dukiya ba aika dan ba an gane da ke ko kuma dukiyar ba ta kare ba sai da tai saura aka mi aka raba gado ga magadansa wannan shine Abdurrahman bin Auf yana ɗaya daga cikin tarihin sa an yi masa a wajen yakin Badr aka ce kusan suka kusan shimuwa guda 20 da ɗan kai dalilin wannan ya kasa ya gurgunce ya zamanto gurgu amma tare da wannan Abdurrahman har sai da ya bar rayuwa duk wani har sai da manzon Allah ya bar rayuwa duk wani yaki da za a je Abdurrahman sai ya tafi tare da cewa menene gurgu ne bayan gurgu ne mai kudi ne an gane da ke ko wannan shi na mun da cewa ashe me yake da suna jihadi abu ne wanda yake za a yi gogoriwa a cikin sa dan ka sa kudi bai kamata a ce ba to mun sa kudi sauran su je su ba da rayuwar su ana so kai gaba dai an gane da ke ko wannan kuma sai yake nuna mana kwadayi na aljanna da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke da shi aha jayyid sharadi na karshe shine wujudun nafaka ya kasance idan zaka je jihadi kana da abin da zaka ci an gane da kyau ko idan baka da abin da zaka ci to a wannan lokacin zaka zamna a gida kun san dan me yasa aka ce haka dan saboda take iya ka zaman to nauyi ga masu tahiya misali baka da abin da zaka ci akan hanya yunwa ta bige ka sai an tattale ka an kai ka nan ka ba su wahala to sai aka ce to dan a rage musu wahala ka zamna ba sai ka tahi ba wannan shine kenan wannan shine muna ashe jihadi ko da yake wajibi ne amma ba a kowane lokaci yake zamantowa wajibi ba idan ka siffantur ɗaya daga cikin wannan siffofin kenan baya halatta ka je jihadi ko kuma a ce ba dole bane sai ka je a wajen jihadi hadisi na gaba shine hadisin Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi qasama fi nafli ya meke da suna ya raba ganima lil farasi sahmaini wanda yake da doki ko kuma doki za a bashi kaso guda biyu walirrajuli sahman, shi kuma mutum wanda yake akan doki za a bashi kaso guda. Ma'ana wannan hadisi yana bayanin yanda ake raba ganima ne. Daga cikin yanayin yanda ake raba ganima shine wanda suke a bisa kan doki za a basu kaso biyu na dokin su, sannan a basu kaso guda. Ya zamanto kaso nawa? Kaso uku. Wanda shi kun bai taida doki ba za a bashi kaso nawa? Kaso guda. Dan me yasa? Dan saboda daukar nauyin doki abu ne mai wahala. Shi yasa ku gani dokuna suke da tsada sosai, dan saboda ba kowa iya rukun su ba in ba wanda yake da hali ba. To shi yasa wanda yake da dokin sa za a bashi rabo guda biyu na dokin sa, rabo guda nashi. Wanda yaje a ƙasa ko bai je da abun hawa ba irin doki za a bashi kaso guda. Wannan ke nisin namuna a koda yaushe a wajen rabo ana lura da cancanta. Ana lura da cancanta. Kenan ba haka bane kara zube ake raba ganima. Hadisi na gaba shine an Abi Musa Abdullah bin Qais. An karbo daga Abu Musa Abdullah dan Qais anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala. Daga manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace: Man hamala alaina silaha, duk wanda ya dauko muna makami falaysa minna, baya daga cikin mu. An gane da kyau ko? Mi manzo Allah yake nihi anan? Ma'ana shine duk wanda ya dauki makami an tsallake. Jazakumullahu khairan. Aha, jayyid. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa, kana yunaffilu ba'da man yab'asu min as-saraya, ya kasance yana karawa. Naffala shine anan yazidu, yana karawa ga wasu daga cikin waɗanda ya tura min as-saraya, na daga cikin me yake da suna masu kai farmaki. Mun bayyana satin da yake mun bayyana tsakanin as-sariya da al-ghazwa ko jayyid. Kinan yana karawa ga sashen wasu da ya tura a wajen kai farmaki, li anfusihim, ga kowannen su, li anfusihim khasatan, yana kara ma kowannen su shi kadai. Ana yana ga kara musu daban-daban. Siwa qasmi ammatil jaysh, banda rabo na runduna gaba dai. Abinda ake nuni anan shine ana iya a cikin al-ghazwa a samu as-sariya. Ana a cikin yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya kibance wasu mutane daban ya ce, ku wane? Ku mutum kaza 40, ku je akwai kahure wuri kaza, ku je ku tare su, kasu zo su yi muna kwantan bauna. To wa'annan wanda aka tura sun zaman to me? Sariya fil ghazwa, ko a cikin yaki, amma kuma an tura sun je sun kai farmaki. To wannan idan suka dawo za a hada abin da suka samu daga ganimar gaba dai. Amma idan aka zo a wajen rabo wanda su an tura su bayan sun yaki babban kuma sun kai karami, to dalilin wannan sai ami, sai a kara musu, dan saboda su sun yi mi sun yi aiki mai yawa. An gane da kyau ko? Wannan shine kenan yana nuna mana ashe musulunci na tahiyya daidai ruwa daidai tsaki. Akwai wata ka'ida ta fiqh, subhanallah, na ta dan shige mini yanda ka'idar take, na manta yanda ibarar ka'idar take, amma dai abinda dai suke nihi shine jayyid, subhanallah, na manta ka'idar kadan tana iya zuwa gaba in na tuno da ita, ko ba a ba mu ta ba, sai na ga muku ita. Jayyid, akwai dai hadisin da yake ba, akwai wani yare da Laraba suke cewa aljaza'u min jinsil amal. An gane da kyau ko? To ba haka ka'idar take ba, amma shi ma yana kusan ma'anar ka'idar. Aljaza'u min jinsil amal, min jinsil amal, ma'ana sakamako yana daidai gurgurdan aikin da mutum yayi. An gane da kyau ko? Yanzu a lahira ai kun ga sakamakon ba dai ke barna kowa ko? Dan me yasa? Dan saboda ayyukan sun sha bamban. To haka a wajen jihadi ake yi, daidai kokarinka daidai ne, daidai kasanka. Aljaza'u min jinsil amal, ka'idar da take ta fiqh na manta ta ne insha Allah. Jayyid, hadisi na gaba kinan shi ma dai wannan hadisi na bayanin yanda ake raba ganima. Jayyid, hadisi na gaba anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an Abi Musa Abdullah bin Qais, an karbo daga Abu Musa Abdullah dan Qais, sunan shi na gaskiya kenan, anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala, daga manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace: Man hamala alaina silaha, duk wanda ya daukar mu na makami falaysa minna, to baya daga cikin mu. Ma'anar wannan hadisin shine ma'ana duk wanda ya dauki makami ya yaki musulmai, to baya daga cikin musulmai. an gane da kyau ko kina wannan yana fassara mana fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun yakin musulmi kahurci ne ba a ce ba yakin sa idan mutun yaka yaka domin akwai bambanci tsakanin kahurci ne da kuma kahuri an gane da kyau ko akwai hadisi da zaka ji manzon Allah yana cewa abu kaza kahurci ne kamar misalin hadisin da manzon Allah yake cewa khaslatani fil nas ko kuma ithnatani fil nas huma bihim kufrun abubuwa guda biyu da mutane suke yi kahurci ne an-niyahatu 'ala al-mayyit wa at-ta'nu fil ansabi kuka akan mamaci ihu akan mamaci da kuma sukar dangantaka ma na kabilanci an gane da kyau ko abun da yake so ya zamanto me yake da suna ruwa a jallo a wannan lokacin ko kuma ce yana so ya zamanto abun da yake zai ci muna to a kai ya Allah ya kare mu kinan kabilanci kahurci ne ba a ce idan mutum bai ya zama kahuri a'a ya dabi'antu da siffa ta mai ta kahurci to shi ma haka abin da ake nufi anan wanda ya yaki musulmai kuma yana a matsayin shi musulmi to yayi abu na kahurci kuma nan da aka ce falaysa minna ma'ana baya daga cikin mumuwa mu musulmai na kwarai duk inda kaje manzo Allah ya ce duk wanda yayi abu kaza baya daga cikin mu in dai abin bai kai shirka ba ana nufin me ana nufin ma'ana ana kore masa musulunci na kwarai amma ba musuluncin gaba ɗaya ake kore masa ba ko kuma misalin man gashana falaysa minna kinan kaga wanda yake sama sama a karatu sai ce ai duk wanda duk mai yake da suna ɗan gwamnati kahurai ne tunda manzo Allah ya ce duk wanda yake corruption baya daga cikin mu to kun ga dalilin wannan ne rishin jahilci ne yake ga ɗan boko haram da sauran masu aqidu na khawarij suka mi suke kahurtar da musulmai an gaya da ke ko jayyid za mu zo a hadisi na gaba shine na ƙarshe a cikin wannan kitabin ko jayyid مالك يتوى عن أبي موسى رضي الله عنه قال أنكر قول أبي موسى يردر الله تكار تبتع قريشياتي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل أنتم بيمزا الله دنغنى دواني متون كوكما دنغنى دموتون دا يقاتل شجاعة يقاتل شجاعة دزيياك دنون جارمتا ويقاتل حمية دوان دزيياك dan saboda kabilanci dan ya kare kabila dan saboda kabilanci da za a ci a kai tsaye wa yuqatilu riya'an da kuma wanda zai yi dan saboda a ga ya iya dan riya ayu dalika fi sabilillah wanne ne daga cikin su yake akan hanyar Allah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace man qatala li takuna kalimatullah hiya al-ulya wanda yayi yaki dan saboda kalmar Allah ta kasance ita ke madaukakiya fa huwa fi sabilillah to wannan shine yake akan hanyar Allah azza wa jalla mabuwayi madaukaki kun ga hikimar wannan malami lokacin da aka kwararo muna bayani na falala da muhimmanci na jihadi a ƙarshe sai aka nuna mana cewa fa koda kai wannan yakin koda kai wannan gumurzo koda an kashe ka a wajen yakin ba za ka taba samun ladar da aka fadi ba za ka taba samun falalar da aka fadi ba sai ka sifantu da me al ikhlas sai an samu me sai an samu ikhlasi shi yasa so jiya nake gaya muku duk wani aiki na ibada a duniya an gane da ke ko in ma akwai shi a lahira ko da yake babu ko a lahira babu ibada to duk wani aiki ibada da zaka yi abubuwa guda biyu ne ake dibi al ikhlasu wal mutaba'a la yaqbalu Allahu min al amali illa ma kana khalisan sawaba wannan kaida ce kaida ta biyu dukkan ma'anan su guda al a'malu la tuqbalu illa bil ikhlasi wal mutaba'a ayyuka ba'a karban su sai ne sai da ikhlasi da koyi da wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun gani idan mutun yazo yayi yaki aka samu yayi yanda ake so yayi yanda manzon Allah ya umarni ayi yakin to sai dai matsalar bai dan Allah ba to kun ga shikenan ladar ta lalace an gane da ke ko wannan kenan shi zai nuna muna ashe su zawon mu da suke akan fagen daga kada su yi dan saboda salarkin da ake ba su kada su yi dan saboda wai sun san da in suka fasa yi za a sa su a kaso ko abin da kamar da haka a su yi dan Allah suke yi an gane da ke ko idan abin da su zawon mu suke yi bai dauki hukuncin jihadi ba zai dauki hukuncin mi zai dauki hukuncin shahada an gane da ke ko kamar yadda muka kawo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qutila duna malihi fa huwa shahidun duk wanda aka kashe wajen kare dukiyarsa shahidi ne wanda aka kashe wajen kare mutuncin iyalinsa shahidi ne wanda aka kare kan wanda aka kashe sa wajen me yake da suna kare iyalinsa ko mutuncin sa shahidi ne an gaya da kyau ko kenan duka wannan koda wasu suna kore cewa wannan yakin da su zamu suke ba jihadi bane to mun shi ba jihadi bane in kun ce haka to amma dai idan suka yi niyya suna yi ne dan su kare mi dukiyar su ma'ana kasar su dan su kare iyalin su to wannan zai zamanto musu a matsayin shahada an gaya da kyau ko kenan Allah alƙalla ko ba a ce suna jihadi ba za a ce suna mi suna akan hanya ta shahada Allah ya datar da su da wannan hanyar kada ya zamanto su zawanmu abinda suke akai ya zamanto asara ce ma'ana su mutu su je ba su da ladar komi a wajen Allah madaukakin sarki za mu zo kitab na karshe kamar yadda muka fadi a yau muke so mu kare ko mu kare littahi jayyid kitabul itqi littahi mai bayani akan al itqu mi ake ce ma al itqu da larabci da an ce al itqu ana nufin al istiqlal shine incin kai ko shine al itqu ataka fulan ay istaqalla fulan ngane ko wannan shine kenan kenan shine al itqu kenan kai sai wannan babin sai mu na bayani ne akan mi akan bayu ko akan bayu wanda a wannan lokacin yakan kusa ya kasance ba shibhu ma ismunahu shibhu farih ko kuma shibhul abad takan iya ya kasance a wannan zamanin a ce ma babu bayu ko kuma a ce akwai wahala a samu bayu dan saboda har yanzu babu wanda za a ce wa ga su suna jihadi a yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta a Isa to shi kuma musulunci babu ta hanyar da za a samu bayu in ba ta hanyar ne ba ta hanyar yaki da farko rai na kinmu yana da kyau mu san da cewa a bauta musulunci ko da yazo ya iskota dan haka musulunci ba shi ya kawo bauta ba an ga yake ko ba shi ya kawo bauta ba ko da yazo ya isko bauta kuma a lokacin da musulunci yazo ya isko bauta ya iskota a cikin munin hali domin bauta yana ɗaya daga cikin lokacin da mutum zai kasance yana bauta shine a za a kawon mai ƙarhi zai murkushe marar ƙarhi ya sa shi bauta an ga yake kyau dai yanzu za ku gamu da wasu mutane a cikin daji sai kawai ku far musu ku amshe kayan su ku dama musu mari ku kai su a kasuwa ku saida shikenan sun zan me sun zan bayu to kun ga da musulunci yazo sai ya hana wannan hanyar ba ta iyuwa ka mallaki mutum a matsayin bawa in ba mi ba in ba mi ba in ba ta hanyar yaki ba kenan wannan yaki ne da musulunci yayi idan muku lura turawa da suke yaki da bauta a wannan lokacin a lokacin da aka yi lokacin wa ya kai su bautar da mutane domin sun dauki iyayenmu da kakanninmu sun kai su a kasashen su sun mayar da su bayu an gane da kyau ko wannan shine kenan hadisi na farko a cikin wannan kitab kin shine hadisin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma an karbo daga Abdullah dan Umar yadda Allah ta kara tabbata a gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace man a'taka shirkan lahu duk wanda ya entar da wani bawa da suka mallaka su biyu ko kuma su da wasu shine shirkan duk wanda ya entar da wani bawa wanda suka yi hadaka wajen mallakar sa an gane da kyau ko kana lahu fi abdin man a'taka shirkan kana lahu fi abdin duk wanda ya entar da wani bawa da suka hadu a wajen mallakar sa fa kana lahu malun sai ya kasance yana da dukiya yablugu thamanal abdi yana kai me yake da suna kudin da ke gare sa yana kai kudin sayan bawan kuwimal abdu alaihi qimata adlin za a to kimasta masa kudin wannan bawar kima madaidaiciya fa a'ta shuraka'ahu hisasahum sai ya ba wanda suka yi tarayya da shi a cikin bawan raban su wa ataka alaihi al'abdu sai bawan ya kasance shi ya entar da shi wa illa faqad ataka minhuma ataka in ba haka bako to ya san da dai ya entar da shi abun da ya entar ne an gane da kyau akwai sarkakiya ko jayyid bar mu zo a wajen tawdihi a wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani ne akan a entar da bawan da mutane suka yi musharaka a wajen mallakar sa a can da zaka ga mutum biyar suna da bawa guda za a raba yau bawan yazo ni zai ma aiki gobe ya ma wanga gobe ya ma wanga ko mutum biyu ya zamanto suke da bawa to akwai wanda shi zai ce ni na entar da rabo na na wannan bawan to idan kace ka entar da bawan shine sai manzo Allah ya ce in kana da kudi wanda suka kai su sai bawan to sai a kiyasta wannan bawan kudi nawa zai yi jika 50 zai to sai ka dauki jika 25 ka bawa ka ba abokin naka shikenan bawon ya zaman tumi ya zaman to da ka entar da shi to manzo Allah yace idan ya kasance baka da dukiya baka da abin da zaka iya bayarwa to a wannan lokacin sai ya kasance ne sai ya kasance wannan bawon ya zaman to rabi bawa rabi me rabi da an gane da kyau ko wannan shine kenan kuna iya fitar da wancan ku ga in ya tashi ko bai tashi ba bai tashi ba ko jayyid aha ta sai mu zo a gaba maliki cewa an abi huraira radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man a'taka shiqsan min mamlukin duk wanda ya entar da wani bangare na bawa ma'ana sun yi musharaka a wajen bawa guda sai ya entar da bangaren sa fa alaihi khalasuhu kulluhu fi mali to yana akan sa ya entar da wannan bawan gaba ɗayan sa a cikin dukiyar sa ma'ana yayi kokari ya sa dukiyar ya entar da shi gaba ɗaya tunda yami ya entar da bangaren sa fa in lam yakul lahu malun idan baya da dukiya quwimal mamluku qimata adlin za a kiyasta wannan bawan kima madaidaiciya ma'ana kimar kudin sa thumma stus'iya al'abd sannan sai a sa wannan bawan aiki shine ma'anan thumma stus'iya sai a sa wannan bawan aiki na ya nemo kudi ya kawo ghairu mashquqin alaihi ba tare da an tsananta akan sa ba nan wannan hadisin ya kara muna ne akan wancan hadisin wata mahuta ce aka kawo ka entar da bawa aka ce imma in kana da kudi kami ka cika ko ku bi ne kuka yi musharaka a wajen bawa ka entar da bangaren ka imma in kana da kudi kami ka ba wancan sauran kudin sa ko sai zamanto ya zama da ko in kun baka da kudi shikenan to mahuta ta uku shine ya kasance shi bawan za a sa shi yayi aiki mai aikin da za a sa shi yaje ya nemo kudi yami ya kawo idan ya ka adadin kudin yami ya entar da kansa kenan sai zamanto kaman hukuncin sa hukuncin mukatib abinda ake cewa mukataba kace ma bawan ka kawo kudi kaza in ka kawo su ka zama da to sai zamanto shi ma hukuncin wannan an gane da kyau ko dukkan wannan yana nuna mana yadda musulunci yayi kokari wajen mi wajen kare bauta shi yasa malamai suke cewa musulunci da yazo ya isko bauta ya isko ta zamanto wani ɗaya daga cikin jinin al'umma wanda raba su da wannan bautar abu ne mai wahala to sai musulunci ya hudo da wata dubara wanda zai raba su da bautar indirect an gane da kyau ko mamakin a raba su da ita kai tsaye sai aka yi dubara dubarar da musulunci yayi shine na farko sai musulunci ya kwadaitar akan mi akan entar da bayu bayan wannan kuma sai musulunci ya sa idan mutun yayi wani abu sai a ce mi sai ya entar da bawa misali kai rantsuwa kana so ka saba wannan rantsuwar yana daga cikin abin da za ka kai mi ka entar da bawa a cikin kafarat ko misali ka sadu da matar ka ka me yake da suna ka kashe wani mutum abun gani akwai lokacin da za a cewa sai mi sai ka entar da baiwa ko misali dai kasance jariri ne ka entar jariri ne aka kashe kenan ka gani jinjiri ne ka kashe zaka entar da baiwa ko misali idan ya kasance kai zuhari ne ma'ana ka saki ka ce ma matarka ke daga yau kuma aifiyata kike daga cikin abin da zaka yi mi zaka entar ko ma'ana dai musulunci sai budo hanyoyi na mi na entar da bayu bayan wannan kuma sai musulunci ya rage ma bautar kaihi daga cikin kaihin da manzo Allah ya rage ma bauta shine manzo Allah ya hana mutun ya ce ma bawan shi abduhu kace kai bawa na manzo Allah ya ce kada ku ce bawa na domin kai kin da kake cewa bawan shi bawan wa kake bawan Allah kake kenan babu wanda ya isa ce ma wani bawa sai wa sai Allah kenan sai dai kace mishi a me yake suna mai kama mini aiki khadimi mai mini hidima amma ba ka ce mishi bawa amma a can dafa bawa da shi da dabba duk guda bayan wannan kun musulunci sai ya sanya idan ka ji ma bawanka to hukuncin ka shine mi shine bawan nan ya zaman to da an gane da kyau ko shine wani mutun ya zo ya cire ma bawan sa hanci da manzo Allah ya zo sai ya ce hukuncin shine ya ento shikenan ya zaman to da an gane da kyau ko amma a can dafa duk abin da kake so kai da bawan ko kashe shi kai babu wanda zai cewa kai lahi bayan wannan kun musulunci sai ya hana mi sai ya hana tilasta musu aikin da yake karhin su a hadisi wanda muka sha karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ikhwanukum khawalukum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul walyulbishu mimma yalbas ɗan uwanku masu muku hidima bayu da ɗan aiki ku ciyar da su daga abin da kuke ci sannan kuma ku tufasar da su daga abin da kuke sawa sannan sai manzo Allah ya ce wala tukallifuhum ma yaghnibuhum kada ku ci da sta musu abin da yake karhin su wa in kallaftumuhum fa'inuhum idan kuma kun ci da sta musu ku yi musu mi ku kama musu kun ga musulunci sai yasa abin da kake ci shi zaka ciyar da bawanka abin da ka tufasar da kanka shi zaka tufasar da shi bayan wannan kuma baka ci da sta masa aikin da yake karhin shi in ka ci da sta masa to kai mi ka kama mishi ya aikin alhali amu a can da fa lokacin da aka dauki kakannin mu a cikin mi ake sa musu a cikin container ake sa su an gane da ke ko idan aka sa su a cikin container za a yi tahiyya da su sai an yi tahiyya ta kwanaki da su idan aka zo aka yi tahiyya ta kwanaki da su sai a bude su kun san me yasa suke haka nan ma'ana suna so a cikin wanda suka doka a ga wane ne ke da taurin rai to kenan shi yasa za a like ku a cikin wannan zahin da rishin iska isasshe kenan idan aka zo aka bude duk wanda aka ga sun mutu sai a ce to dama masha Allah mun yi tankada da rare kenan wanda suke rayi sai a ce to masha Allah wannan ku ne za ku yi mi ku ne za ku yi aiki wannan su ne jarumai to wannan su za a tahiya a saida su kuma wancan sai a mi sai a zubda su a cikin ruwa subhanallah idan aka dame kakannin mu aka sa su a cikin jiragen ruwa za a je da su a kasar turai duk wanda aka ga baya da lahiya ba a mishi magani za a je washi a cikin ruwa duk wanda ya taurin kai shi ma mi za a je washi a cikin ruwa za a je washi a cikin ruwa wannan duka daga cikin wulakancin da aka ma iyayenmu hotuna kawai idan ka kalla ka san da bayi ba su da daraja kahin musulunci da musulunci yazo sai mi sai ya ba su daraja dan ya nuna mana cewa inna akramakum indallahi atqakum da musulunci yazo sai ya sa babu bawa babu ubangida a wanda yi a wajen Allah shine mai tsoron Allah shi yasa me yake da suna Umar yana da wata wani kauli da yake cewa Abu Bakarin sayyiduna a'taka Bilalan sayyidina yake cewa Abu Bakar shugabanmu ne ya entar da Bilal shugabanmu akwai abu lura a ci kun ga anan yami ya daidaita Bilal dawa da Abu Bakar tare da cewa Abu Bakar a cikin Larabawan ma yana ɗaya daga cikin Quraishawa mafi dangantaka a cikin musuluncin ma yana ɗaya daga cikin mi ash-shakhsiyya al-ula ash-shakhsiyya ath-thaniya idan aka hada da manzon Allah shine mafi girma amma tare da wannan Bilal Umar ya hada mi ya hada Bilal Bakar wata bawa da aka enter wanda baya daraja a wajen su dan ya nuna mana mi musulunci baya son mi hihi ko wanda kuma a wannan lokacin turawa da suke yaki da shi kuma su ne horkon wanda suke take shi idan ka ce ana samun shi a kasashen Laraba sai mu ce maka wannan ba shi ke nuna cewa ba shi zai sa a zargi musulunci ba domin Laraba daban musulunci daban an gane da ke ko zaka samu a cikin Laraban akwai kafirai a cikin Laraban akwai Yahudawa a cikin su akwai Kirista kinan dan kaga ba Yahude Kirista dan kaga ba Larabe ba Yahude shi zai saka ce me yake da suna musulmi ya kuma ba Yahude kinan wannan ba shi bane shi yasa wani ɗaya daga cikin masanan turawa na manta sunan sa sananne ne sosai yace ya gode ma Allah da ya sanya sai da ya san musulunci kamin ya san musulmai dan me yasa yake haka dan saboda yanda musuluncin ya karantar daban yanda mi mafi yawancin musulmai suke ɗabi'antuwa daban ɗabi'un su za ka kasance daban amma mi amma kuma za ka ga musuluncin ga yanda ya karantar da su wani kuma yake cewa duk da yake cewa wannan magana ce wanda tasha nakali wanda ko ni ban yarda da ita ba gaskiya wannan ne daga cikin wanda ya wuce guna da daga cikin almufakkirun kamar yanda suke cewa yaje a kasar turai sai yace bayan ya dawo yace na isku kasa cike da me yake da suna musulunci amma ba musulmai yace da na komo a nan gida cewa da kasar su ta Misra yace sai na isku musulmai amma ba musulunci me yake nihi da wannan turawa suna ɗabi'u masu ke ko shine yake nihi aha sai yake mi su kuma anan ne musulmai ne amma mi babu ɗabi'un na musulunci amma sai dai wannan tabbas magana ce wanda nisbiyan akwai kankin gaskiya amma dai a gaba ɗaya gaskiya za a ce babu adalci a ciki domin idan ya ɗauki bangare na ɗabi'u na sa kaya da Allah ana hada su da kasashen musulmai ba a hadawa idan ya dauki bangare na shaye-shaye ana hada su da kasashen musulmai babu amma duk ya manta wannan dan abin da yake bire shine dan gaiso nan da suke ma mutum ko how are you ko shi da yake bi kenan shine yace shi da abin da ya birge shi na san dai to in ba shi ba da Allah a gani na ba za ka kwantanta dabi'un musulmai ba da dabi'u na turawa ko da yake akwai su dabi'u amma dai mafi yawancin dabi'un mu suna da sauki akan dabi'un su da wuya ka samu kasar musulmai da ta halatta mai auren jinsi guda zai in cewa ma babu amma kuma a can za a yi da wuya ka samu kasa ta musulmai wanda za a ce mi za a ce akwai meke da suna wuri wanda su aikin su shine mi ko kuma ma'aikata wanda su aikin su shine mi shine ba mata masu zaman kansu kariya amma can ho akwai abin da ya kama da haka sun manta yanda iya suke kai iyayen su kara duk ba akil ga wannan ba a cikin rishin kumiya sai mi sai wanda dabi'un da ake gani na zahiri kinan wannan duka ba abu bane ina ganin gaskiya akwai rishin tunani mutun yace wai kafirai sun hi musulmi wannan tirda Allah wadai da wannan kalmar wanda kalma ce wanda idan mutun ya kudurta ta to za ta iya kaisa ga kahurci musulmi da a ce baya da komai sai wannan musuluncin kalma ta la ilaha illallah to ya hidu wani arni da yake a duniya wannan kalmar ita kadai kenan bai kamata a ce mun kwatanta musulmi ba da wanda yake ba musulmi ba hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun la yastawun an gaya da ke ku afanaj'alul muslimina kal mujrimin Allah da kansa ma hake za ka kwatanta za mu sanya musulmai musulmi da mujrimi su zaman to dai Allah ya muna rahama hadisi na karshe shine an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma daga Jabir ibn Abdullah yadda Allah ta kara tabbata a gare su qala yace dabbara rajulun min al-ansar gulaman lahu wani mutum daga cikin mutanen Madina ya yantar da bawansa wannan abin da ake cewa wannan dabbara ma'ana shine ya yantar da bawansa idan cewa ya mutu shi ake cewa al-itqu an dubur shine kana da bawa sai ka ce in na mutu ka zaman toda to shine wannan abin da mutunan yayi kenan mutunan ya ce ma wani bawansa in na mutu ka zaman toda wa fi lafzin a cikin lafazi balaga annabiy sallallahu alaihi wa sallam labari ya isko manzon Allah anna rajulan min ashabihi akan cewa wani mutun daga cikin sahabbansa a'taka gulaman lahu ya yantar da wani bawa nasa an duburin da cewa in ya mutu lam yakul lahu malun ghayru alhali baya da wata dukiya sai wannan bawan shi kadai fa ba'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya yantar da shi bi 800 dirhamin da dirhami guda a 100 nawa 800 dirham ilgon larabci wata ran man tashi nake 800 dirham dirhami 100 nawa 800 an gaya dake ko summa arsala bi thamanihi ilayhi sannan sai manzo Allah ya tura kudin zuwa gare sa wannan hadisin kenan wani bawan Allah ne daga cikin mutanen Madina talakka ne baya da komai sai bawa guda ke gare sa da yazo a gadan mutuwa sai ce bawa na ya kai yaro na idan na mutu ka zaman toda labari ya isko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya intar da wannan yaron ya sai da wannan yaron aka kai kudin zuwa ga magadansa an gaya dake ko wannan wani zai ce ka taliko ta koma ko a zahiri mutun zai yi tsammanin kaman wannan yaron an cuta masa ko jayi to abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi haka ne dan saboda me yake da suna yana daga cikin kaida ta musulunci shine baya halatta mutun yayi wasiya da wani abu wanda ya huce dai cikin hudun dukiyar sa a ga da yake ko idan kai wasiya da abin da ya huce dai cikin hudun dukiyar ka ba za a wanzar da wannan wasiya ba to wannan mutunan zamu gani wannan bawan nasa da ya yantar shine dukiyar ta sama gaba ɗaya ko kun ga shi yasa wasiyar da yayi bata yi ba kina ma'ana enter wanda yayi bata yi ba shi yasa ba a ma kilga da cewa ba me ya enter da shi sai aka ji aka saida shi dukiyar aka ba magada kamar inda muka sha ba da misali mutun ne yace in ya mutu a ba wani me yake da suna rabin dukiyar sa da ya mutu ga rabin dukiya za a ba sa a ba za a ba sa ba dan wasiya ce ko wasiya ita kuma cikin ɗaya cikin hudu ake huddawa kina a wannan lokacin ba za a ba shi rabi ba za a hudda ɗaya cikin uku an gaya da kyau mutun ne yace nayi alkawali nayi ma Allah alwashi sai na gina masallaci bayan ya mutu sai ya kasance ya bar miliyan guda an gane da kyau ko to sai a raba miliyan guda kinan guda nawa tunda guda hudu ko dai sauran sai ami sai a gina masallaci in suna yi an gane da kyau ko in kun ba su yi a wannan lokacin me za a yi mai da su za a yi an gane da kyau ko kenan yayi wasiya da abin da yake karhin me yake karhin dukiyar shi to wannan lokacin kenan ba za a yi mishi wannan masallacin ba shikenan sai dai daga baya magadan in sun so su yi mishi wannan hadisin kenan abin da yake nuna muna kenan yana ɗaya daga cikin sharadi na kyauta idan mutun zai ko kuma na wasiya idan mutun zai ya kasance bai wuce ɗaya cikin hudun dukiyar sa ba idan ya wuce haka to za a saida kuma har yanzu wannan hadisin yana karantar da mu wata ka'ida da malamai suke cewa tasarrufu ra'i 'ala ar-ra'iyya manutun bil maslaha shugaba yana mu'amalantar wanda yake shugabanci ne da maslaha idan ya ga wannan ga abin da ya dace da shi to sai a hana shi abu kaza a sa shi abu kaza kun ga annan manzon Allah ya ga cewa ba yantar da shi bai yi dacewa me aka yi bukata da shi ya bar mu iyalin sa wani abu don mi manzon Allah yake cewa li antadhara ahlaka ko ailataka ne ina ji ina tsammani wa fi ma'anil hadith wa antadhara abna'aka alatan yatakaffafuna an-nas ko kuma wa antadhara aghniya'a wa antadhara abna'aka aghniya'a khairun min antadharuhum 'alatan yatakaffafuna an-nas manzo Allah ya fada ma sa'ad kan cewa da kabar iyalinka talakawa bayan ka mutu sai da su zamanto nauyi ga wasu to abinda yake alkhairi shine kabar su da wadata da kabar su a matsayin me a matsayin talaka ba sa da abinda za su ci kenan wannan hadisin sai nuna muna shi ba lahi bane dan mutun yayi kokarin tara ma ƴaƴansa abinda in ya mutu za su ci an gane da kyau ko kenan idan mutun ya haka bai lahi ba wannan shine kenan tunda gashi manzon Allah wannan sa'adikin mai kudi ne ya so yi sadaka daga barin duke shi a rabin dukiya manzon Allah ya hana yace kabar su da arziki shi yake da kabar su me da kabar su a cikin talauci sai dai akwai lokacin da sadaka da dukiya ya halatta ko da gabaɗin dukiya ne zakai shine idan kasance kana raye baka zo a gadan mutuwa ba domin Abubakar yayi haka nan ko kamar yadda muka kawo tarihin Abubakar da Umar manzo Allah ya nemi ayi sadaka Abubakar ya kawo me ya kawo Umar ya kawo ko Umar ne yace yau sai na hai Abubakar Umar ya tattalo dukiyar sa ya raba guda biyu ya kawo yace yau da yake na san tabbas na hai Abubakar can yana can sai ga Abubakar ya zo da tashi Abubakar ai wannan duke tayiwa me ka baro mu iyalinka na bar musu Allah da manzonsa sai Abubakar yace sai Umar yace to daga yau na sallama an gaida ke ku to kun ga anan muhallu shahid Abubakar ya yi me yayi kyauta da dukiyar sa gaba dai to dan me yasa nan manzon Allah ya yarda da kyautar da yayi dan saboda ba a me yake ba a gadan mutuwa yake ba kenan inda aka hana mutun yayi duki yayi sadaka da dukiyar sa alhali yana da ƴaƴa shine dan yana akan gadan mutuwa a wannan lokacin sadakar ma ba a so an gaya da kyau ko in kai za a maida ma mi za a maida ma iyalinka nan muka zo kenan karshen wannan littafin gaba ɗayan sa kenan zamu iya cewa a yau mun kare wannan littafin na umdatul ahkam muna fatan duk abin da muka karanta ciki Allah ya ba mu ikon aiki da shi kuma kamar yadda muka yi bayani zamu sanya littafin bulugul maram domin a jerin giyan karatu yanda malamai suka tsaro karatu mafi yawanci shine a al'adance wanda zai karatun hadisi yana fara da 40 hadisi yayi umdatul ahkam sai yazo ga mi bulugul maram bayan bulugul maram sai aje irin su kutubus sita ko kuma as-sihah irin sahihul bukhari da muslim da abin da ya kama da haka littafin bulugul maram littafi ne mai matukar muhimmanci idan muka zo a wajen buda shi farkon karatun zamu kawo tarihin littafin da tarihin malamin da kuma abin da littafin ya shahara da shi akan sauran littafai kenan sati mai zuwa babu karatu insha Allah sai sati na sama sakamakon balaguro da zan yi insha Allah kenan inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna assalamu alaikum wa rahmatullah